الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اليم يمينه والبدر جبينه والحنيفية دينه، نبي الملحمة ورسول المرحمة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وحلالها. صلى عليك الله يا علم الهدى ما قال ذو كرم بضيف مرحبا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بتقوى الإله نجا من نجا وسار وفاز إلى ما رجا. بين حكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم من ذاك سادوا أو أن رانا تلا ربا أشرين دعوك بوتا محرم شكرة تجبو ديا دريه دا أربعين دا تقوث وندي دي دي دا تقوث دا وتم بقوي ميلادية شكرة تجبو بيو دا أشرين دا شدا wanda zamu tashi akan babin ma yajibu alaihi isma'ul asam hadithi na 430 hadisin akhbarana abu ya'la darasi na 80 shafi na 148 babu ma yajibu alaihi isma'ul أصمي باب دزي مغانا كوي وجبا أنو سرد وانديكي كرما أئسام مسجد دكان الخير تهني يما تجاورا كو أنونا مسا. أخبرنا أبو يعلى حدثنا هارون ابن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أمر ابن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن أبي سعيد مولى المهري أن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: وما هي يا رسول الله؟ ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير كثير: التسبيح والتحميد والتكبير والتحليل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم وتهدي الأعمى. وانا حديث ان ابو يعلى يكي تشو اخبرنا ابو يعلى يا بام لاباري حدثنا هارون ابن معروف هارون ابن معروف يا زن تدمو حدثنا عبد الله بن وهب haka shi ma Abdullahi dan Wahab ya zantar da mu ya ba mu labari. akhbarani amru ibnu al-harith amru dan harith ya bani labari anna sa'id ibn abi hilal cewa sa'id dan abi hilal haddathahu shi ma ya bashi labari an abi sa'id daga abi sa'id maula mahri in an ce maula shine kaman bawa ke an abi dharrin daga abi dharr radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi qala ya ce ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة باب وتري تدن أدم فاتيسي أكوي صدقة أكنت في كل يوم طلعت فيه الشمس أكو وترانا دا رانا تفتو أتكنت قيل سيأكتي وما هي يا رسول الله ميتيتي وانا صدقة يا مالك الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها kuma ina za mu samu sadakar da za mu dinga sadakar ita qala sai annabi sira da amincin Allah tabbata a gare shi yace inna abawab alkhair kathir lalle kofofin alkhairi suna da yawa akwai irin so at-tasbihu kace subhanallah wat-tahmidu kace alhamdulillah wat-takbiru kace allahu akbar wat-tahlilu kace la ilaha illallah wa ta'muru bil ma'ruf kai umarni da kikkiawan aiki wa tanha 'anil munkar kuma kai hani da mummuna wa tumitul adha 'anil tariq ka kauda abinda zai cutar da mutane akan hanya wa tusmi'ul asam ka jiyar ko ka shiryar da kurma wa tahdil a'ma tahdil a'ma kuma ka shiryar da makahu wato wannan hadisi hadisi ne wanda imamu ibnu sunni ya kulla wannan babin da shi sai ya fara da shi wancan kurma din saboda kamar shi kurman zai dan fi wahala wajen isan masa da abin da ake so ai duk da shi an nuna masa zai iya gani shi kuma makahu zaka ja hannunsa ne da sanda zai bi ka kai sai shi sa sai kulla ba din mana ta hanyar da irin waɗannan mutanen abinda zai nuna maka cewa ba wai abubuwa bane da za a gansu ko a wulakanta su ko a aibata makahu ko kurma ko bebe wannan ya nuna cewa gashi an kulla ba din kuma an ka kalla annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki har da sahabbansa waɗanda suke makafi kuma waɗanda suke masa kiran sallah sai zamana makanta ba aibi bace idan ka kalla idan Allah ya dauke saboda ido shine mafi soyuwa ga dan adam shi sa larawa suke cewa idanu habibatan ma'ana masoya guda biyu idan aka cire maka ido shine mafi girman abin da dan adam ya fi so kuma ido da kake gani ta nan ne babbar kofar da ta girma zuwa zuciyar dan adam ita ce kofa mafi girma da take kai sako zuwa zuciyar dan adam shi yasa shi ido yake da wasu ka'idoji da mutum zai sakankance ya sakawa idan salinzami to da zuciyarsa ta geka shi saboda ita ce kofa mafi girma da take kai sako zuwa zuciya wannan idan da muke gani ta hanyar kallon abu wanda yake hotuna ko wasu abubuwa sai kaga zuciyar mutum tana kekashewa kamar misali jiki ba abin da yafi zama hatsari ga jiki na dan adam gangan jiki da zuciya irin zunubai da sabo kuma babu abin da yafi kawo saurin sabo irin ido ta shine shi yasa da Allah Qur'ani yake faɗa saboda ido kamar wani kamfani ne da yake tsayawa yayin production din abu tukunna shi yasa da Allah yazo zai rufe ayar sai yi magana da wani irin rufewa da wata kalma ta yasna'un da Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum sai Allah ya ce inna Allaha khabirun bima yasna'un Allah ya san abin da ido take tsarawa take shiryawa ai za ka iya faka idan wani idan ka yana can a gefe guda kana shirye wani abin da ba daidai ba amma Allah ya san wannan za ka yi boye wannan kusa da kai ko kuma an gaga mutane idan ka yi dawo daidai shi sa sai zama na dauke ido wasu malaman suna gani ma ni'ima ce mai girma saboda an dauke maka mafi girman kofar da take halakar da al'umma gabaki da saboda ido shine abin da yake halakar da mutum ba tare da ya sani ba. Wannan kallakallan da kake gani musiba ne, kuma hatsari ne ga zuciya da gangan jiki, saboda in ka saki idanka shine zai fara saka maka, sai ido ya gani, sannan zuciya za ta karbi sakon, sannan hannu da kafa su kuma su tabbatar da wannan abu. Da haka ido dai shine wannan babbar kofar. Shisa sai aka fara da waɗannan. Shisa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Ummu Maktum, kaga lokacin da aka saukar da Abasa wa tawalla, saboda wato a nuna matsayi na Abdullah ibn Ummu Maktum tare da kiyaye matsayi da daraja na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla, Abdullah ibn Ummu Maktum makaho ne, yana so ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙari a cikin addini. Shi ko manzon Allah yana kwaɗayin wasu manya-manyan gungu na mushrikai su shiga musulunci, saboda karɓar su wannan musuluncin ƙari ne ga musulunci. Kamar yadda ake zuwa wa'azin abin nan ne a Maguzawa, duk lokacin da kuka yi sa'a wa'azin Maguzawa aka samu babban wani mutum daga cikinsu ya karɓi musulunci, sai kai mamaki in mutum sun kai 10,000 garin sai su karɓi musulunci dalilin wannan, saboda shi babban ko sarkin ya gafa. To wannan ne ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka da ya ga Abdullahi ibn Ummu Maktum baya gani shi, maza Allah sai fuskarsa ta canza. To amma ka kalli yadda Allah yake son Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce Abasa, ya juya baya, waye ba ma ambace shi ba, don ma ka kalli cewa faɗa yake sallallahu alaihi wasallam. Ana da damar a ce masa Abasa wa tawallaita, a yi magana da shi kenan, sai zama zamirul mukhatab, ma'ana direct ake magana da shi. Amma sai ake ba da labari Abasa ya juya baya, waye Allah fa da shi yake, amma sai ce ya juya baya, ya sha kunu ya juya baya, an ja'ahu al'a'ma, saboda abin nan makahu ya zo masa. Wama yudrika la'allahu yazzakka, wa ya sanar da kai ma waɗanda kake kiran shin za su shirya, za su tsarkaka, ai baka sani ba ko za su tsarkaka, wataƙila wannan makafan ne. To mu ake nunawa cewa, saboda abin da aka ce, malamai suka ce a lokacin ashabu siffa suna zaune, saboda kar su ji wani abu, tunda Abdullahi ibn Ummu Maktum makaho ne, kuma yawanci duk talakawa ne suka zagaye, manzo Allah kuma ya bada hankalinsa can wajen wancan. To kada su ji wani abu, sai aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam itabi, aka yi masa gyara, saboda a ƙarfafa zuciyar wannan ashabu siffa su Abu Huraira da zuciyarsa Abdullahi ibn Ummu Maktum. Me yake nuna wannan? Wannan yana nuna girma da matsayi na shi ɗan adam a kan kansa, ta waya, ta wata halitta, ba ita take nuna cewa ɗan adam ya lalace ba. Har yanzu akwai saura, shi sa Ubangiji maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya ce a jikin ɗan adam akwai wata tsoka, wadda idan ta gyaru ɗan adam ya gyaru, idan ta lalace mutum ya zama lalace. Da haka zuciya ita ce mutum, idan zuciya ta gyaru, ko kuma mutum dan ya zama gurgu, ya zama makaho, ya fika nagarta, ba abin da wannan lafiyar taka za ta yi maka a gaban Allah maɗaukakin sarki. Shi da ya yi bauta, ya yi ɗa'a, sai ya zama ya fika matsayi da falala a gaban Allah maɗaukakin sarki. Ma'ana Allah yana nuna cewa ɗan adam girmama shi ake, duk yanda ka gan shi ka girmama shi, ka mutunta shi, ka daraja shi, ko yaya ka gan shi. Tunda akwai mutanen da za ka gan su kamar ba koman komai ba ne, hatta kayan jikinsu an gani ma in suka je wani gurin sai a dinga musu kallon raini, sai a yi ƙoƙarin a hana su shiga cikin mutane. Amma law aqsama ala Allahi la abarra, da za su rantse wa Allah, sai Allah wani sai ya mutu yau, wallahi sai Allah ya kashe ka, saboda girmansu da matsayinsu a gurin Allah maɗaukakin sarki. To shi sa ɗan adam Allah ya girmama shi sama da dabba, Allah ya mutunta shi, ya karrama shi. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗabi'a mai kyau tana da nauyi akan mizani, ka zama duk wanda ya mu'amala da kai yana jin daɗi ana yabonka. Kyawawan ɗabi'u ba ƙaramin al'amari ba ne, ka zama mai kyawawan ɗabi'u, mai kyakkyawan hali, mai sauƙi a wajen mu'amala, ba a shan wahala da kai. to wannan sai zama yayi nauyi akan mizaninka. So da haka sai zama waɗannan da aka ba mu misali kurma bebe ba na kasu bane, saboda Allah ya ce wal qad karramna bani adam, Allah da kansa ya karrama dan adam. Yanzu ka kalla dabbobi suna can, Allah ya yi su dabbobi, kai kuma Allah ya yi ka mutum, sai bambanta ka da su. Ubangiji madaukakin sarki da ya tashi halitta, sai ya halicci mala'iku uqulan bila shahwa, hankali ne da su tsantsa babu sha'awa, sai zamana kawai la ya'sunallaha ma amaruhu kuma yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, dare da rana suke tasbihi ba sa gajiyawa. Sai Allah ya halicci dabbobi shahwatan bila uqul, sha'awa ce da su tsantsa ba su da hankali. Yanzu bai ishe ka misali wa mutum daya ya rako raƙuma guda 100 kuma sun sallama mai, ko shanu ko aksar ko sama da haka kuma sun sallama masa, da za a da musu da hankali a kuke gani, ba sai zai share kyarwa sai wannan ya raina wani hankali mu 100 ko 200 yake kora mishi kadai kashi nan, amma saboda Allah ya tsira hankali sha'awa kawai dora musu. Amma sai ya halicci dan adam sai ya sanya masa abubuwa guda 2, ya ba shi hankali ya saka masa sha'awa, sha'awar san kayan duniya, sha'awa ta da namiji, sha'awa ta san zalunci, duk wani abu da sha'awa take yi dauka da san rai. To duk lokacin da dan adam yayi aiki na hankali sai dawo sahun mai mala'iku, saboda su uqulan bila shahwa, daga lokacin da dan adam yayi abu irin na dabbobi sai dawo mai dabba, saboda su mala'iku hankali ne da su. To hankalinka ya amfane ka kayi aikin kwarai sai zama sahunka na mala'iku ne. Shi yasa aka ce waɗanda suke mahaddada Qur'ani ranar kiyama suna cikin gama garin mutane, sai Allah ya ce a taso da su a dawo da su cikin mala'iku, saboda ba mutane bane, common mutane, saboda su mala'iku da ba sa saba Allah. Shi yasa manzo Allah ya ce sama ta yi kara ta tumbatsa da mala'iku, wasu sun yi ruku'u, wasu sun yi sujjada, wasu suna tasbihi, wasu suna kabbara. Ya ce babu gurin da mutum dan adam zai sa kan yatsa gurin, saboda cika Allah baya buƙatar ibadarka, baya buƙatar tasbihinka, tun da ya halicci duniya akwai wani subhanallah kawai yake cewa, bai taɓa tsayawa ba, la yafturun ba sa yankewa. Wani tun da aka halicce shi mala'ika sujjada ya yi, wani ya yi ruku'u, wani ya yi takbiratul ihram, kuma an ce baitul ma'mur mala'iku 70,000 ne suke shiga, an ce sahun farko da suka shiga suka dawo a layin su, har yau layi bai dawo kansu, suna jira layi ya dawo kansu kafin wasu mala'iku na farko har yanzu bai dawo kansu ba, shiga suke suna zagayewa, saboda Allah baya bukata. To sai zamana dan adam yana samun girma ne ta hanyar yi wa Allah da'a, sai zama sahun mala'iku, saboda Allah ya halicci mala'iku daga haske, kuma ya yi su halittarsu daban-daban, kuma ya musu shugaba a cikinsu ya ɗaukaka matsayinsu. Amma kuma duk da haka wasu malaman suna gani dan adam ya fi mala'ika daraja, saboda shi dan adam an sa masa abubuwa guda 2, dole ya samu rikici. Sabanin a ce an yi programming abu ɗaya kawai za ka yi, yanzu ko computer ce lokaci ya ga ta rikice ko, saboda watakila abubuwan sun mata yawa, wani lokacin ba ta ɗauka daidai ba da sauransu. Amma da za a sa kwaya ɗaya sai zama aikin zai fi sauƙi, sama da a ce an sa wannan an sa wannan an sa wannan, to sai zama ɗan adam shi an sa masa abubuwa guda 2. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yake gaya mana, duk ɗan adam kullum yana da gaba nawa guda 360 a jikinsa. To ana so kowace gaba a kowace rana ka yi mata sadaka. Sabai suke mamaki, kullum akwai sadaka, kuma ya za mu samu abin da za mu yi sadaka? Wa min aina lana sadaqatun natasaddaqu biha, sai manzo Allah ya ce musu, to ai kofofin alkhairi suna da yawa, suna da girma, ma'ana idan mutum bai da damar da zai
akwai sallah ma da mutun zai daidai take da kai wannan sadaka salatul duha ba salatul awabi da yawa muna wasa da wannan sallah sai kaga an ce sai mutun ya tsufa ne sai a ce sallar tsufa ne wanda kuma ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yi sallah raka'a hudu a farkon rana to ni kuma annabi Allah yace to zan isan masa ƙarshen rana mana girman ladanta akwai magana da ake rawaitowa daga Imam Shafi'i duk da asar din akwai dan tintibe amma hadisi sun tabbatar wani bangare daga cikin maganganun yace qalabna tarka dhunubi fa wajadnahu fi salati dhuha mutum ne yake sabo sai ya rasa yadda zai saban nan ya kane ne shi ya tuba ya koma ya tuba ya koma wannan shine dan adam shine mutum din ba mala'ikan ba shi yasa wani hadisi yake cewa ibnu adam kai dan adam law balagat dhunubuka anana as-sama da a ce zunubanka za su tako sama ثم استغفروني sannan ka nemi gafara ta inji Allah aghfiru laka wala ubani zan gafarta maka ban damu ba inji Allah to haka da miyar dan adam yake wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari manzo Allah yake cewa ba da ban ma kuna yin zunubi ba da Allah ya canza ku ya kawo su mana dan adam dole sai yayi sabo sai yayi zunubi ba wai ana bude kofar sabo ba ai kullun a cikin sabo muke akwai sagairu dhunub wanda ma baka kai baka ma kawo ba kai baka tunani ma wani sai dinga tsammani shi yasa malamai suke cewa zunubi da zai sa zuciyarka ta karye ka dawo ga Allah ya fi da'ar da zaka yi ta ka dinga jijji da kai saboda watakila wannan dalilin zunubin sai ya bude maka kofar shari'a daga ita shikenan ka samu usuli wajen Allah madaukakin sarki daga nan ka kai gaci ka kai inda ya kamata yace to duk wanda yaji Imam Shafi'i yake cewa qalabna tarka dhunubi fa wajadnahu fi salati dhuha muna ta neman yaya zamu samu maganin sako da zunubi yace kwatsam sai muka same shi a cikin yin sallar walha duk wanda ya rike sallar walha to zai yi baibai da duk wani girman zunubi da yake Allah zai taimake shi akai mana kenan salatu dhuha kuma salatul awabi ko Allah yake cewa a can ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين سيسا أكتمة الصلاة الأوابين سلا تيمي جرما مي فللا مي مزعي إذن كي أنا فارة لك ركعة هدو ركعة تقص زوى ركعة شابي إتجمة كيوا صلاة الولها أنا إفارة لك لوكة وسمع لمن سكتي لك لوكة دا شروق يبدو bayan awa ɗaya da sallar asuba daga nan kuma kafin sallar azhar da minti 20 ko 30 lokacin ta ne duk lokacin da dama karfe 10 ne karfe 9 ne 11 ka tashi za ka yi sallar ka salatul duha daidai take da kayiwa gabobinka ga baki ɗaya sadaka wannan guda 300 din sannan kuma duk wani abu da za ka yi na lada in ka yi ta Allah ya isan maka a dalilin ta mana Allah zai baka lada ita kadai salatul duha da haka tana da girma sai manzo Allah yake cewa da sahabbansu sahabbansa sallallahu alaihi inna abawab alkhair kaseer lallai kofofin alkhair suna da yawa kace at-tasbih manzo Allah yake kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmar subhanallah ita ce kalmar da Allah yake azurta dukkan halitta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura duk wata halitta da ka sani a ban kasa da wannan kalmar ta subhanallah Allah yake azurta ta saboda girman kalmar babu wani abu face sai yana tasbihi ga Allah sai yana cewa subhanallah komi komi kankantar sa shi yasa Allah ya ce wa in min shay'in in an ce shay'u a larabci abinda bai kai kiya shi ba ma shay'in shi yasa Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu tasbihi yana maganin damuwa yana maganin kunci yana maganin bakin ciki kalla annabi Musa wa dhannun idh dhahaba mughadiban ad-dhannun shi na annabi Musa yayi tasbihi yayi istighfari kuma ya faɗi kalimatul shahada a cikin abu kwaya daya nan take ubangiji ya fitar da shi daga cikin halin da yake ciki annabi Yunus fushi yayi da'awa yayi wa'azi an kiji ya fusata ya hau jirgi jirgi ya cika yayi makil ya fara tangal tangal igiyar ruwa za ta kibar da jirgi aka ce sai an yi ƙuri'a ƙuri'a da muke ji asali kalmar larabci ce al-qurba ma'ana ƙuri'a kenan aka ce za a ƙuri'a duk wanda ta fada shi za a wulla cikin ruwa saboda jirgi ya samu lafiya ya tsira ana yi sai ta fada kan annabi Yunus aka cilla annabi Yunus cikin ruwa cikin dare duhun teku zulmat fi zulmatin thalath ga dare duhu daya ga kogi duhu ga cikin kifi duhu annabi Yunus ya shiga wa dhannuni idh dhahaba mughadiba فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سأل الله فنادى في الظلمات يكرى هنا مكسكن تبدك سوى سنيا لك ميت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا أقول سبحانك ما سبحان سرك يا تبت أمك يا أبن جيتك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له nan take wannan fa'un ana ce mata fa'ut taqi ma'ana yana yin addu'ar take Allah ya amsa malamai suka ce duk abin da ya dame ka ka tsaya tsakiyar dare ka yi raka'a biyu kawai ka tashi ka kalli alqibla ka dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin a ciki akwai tasbihi ba abin da Allah ya fi so irin tasbihi in ka ce subhanallah an ce subhanallah kalma ce da take zagayawa al'arshi tana kuka ka dawiyin nahal kamar kukan zuma tana wato ambatan bawa kana cewa subhanallah ta ji tana al'arshi tunda al'arshi shine halitta mafi nisa da Allah ya ba wata halitta da take sama da al'arshi hatta saman bakwai tana kasan al'arshi kursiyu tana kasan al'arshi ballantana sidratul muntaha ita ce nan ba iya wucewa ba sidratul muntaha magariyar tikewa da bawushi yake fada haka ne in an ce as-sidr da larabci shine magariya al-muntaha tikewa inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha saboda bishiyar bishiya ce da Allah ya ce hatta ganyenta ma na fari ne amma farin na gwal ita wannan bishiyar maza Allah ya ce abinda ya kewaye ta ya lullube ta ya lullube ta dan adam ba zai iya ganewa ba nan ne karshen magariyar takewa da haka da mala'ika jibrili ya je ya ce wa maminna illa lahu maqamun ma'lum kowa yana da wani guri da bai isa ya wuce ba da haka jibrili ya je maqamun ma'lum nan gurin babu wata halitta da ta taba wuce sidratul muntaha inda za ta huce ya ce da zan huce nan da na kone in ji jibrilu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda masoyi yake bukatar masoyi kuma za ka bani sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce wa minna lahu illa maqamu ma'adu wa inna la nahnu safun sai ya ce wa inna la nahnu musabbihu babu aikin da mala'iku suke irin tasbihi saboda girman sa da matsayin sa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau dari in kai wannan duk ranar nan ba wanda isai kabo ka ka huce shi a lada ka huce shi a matsayi a daraja wanda ya kara ne sai ya huce ka aka ce manzo Allah ya ce sai naji ana sama da ni kawai sai ka ce wani magana din su ina shiga cikin hijabai hijaban da haske ne kawai yace in ka kura musu ido sai fuskar ka ta kone saboda hasken Allah subhanahu wa ta'ala to manzo Allah yaji wurin da wani bai taba zuwa ba wata halitta ba ta taba zuwa wai kana karatu za a ce baka san annabi sallallahu alaihi wasallam ba karatun kake ba shi da karatu ake san annabi sallallahu alaihi wasallam da karatu ake ilimi ba da baki ba kana ikirarin ina son annabi sallallahu alaihi wasallam amma aikin ka bai innal muhibba liman yuhibbu muti'u in dai kana son mutum baran bada misali na akwai samari dan uwana da budurwarka ta ce kaza ai biyayya kake mutum in dai kana son ta ce kawo za ka kawo dan haka bi masoyin gaskiya biyayya yake haka ne kaida in dai soyayya gaskiya ce wanda kake so biyayya kake masa sai dai fa ni ba tsorai bane na go suna ganin abu yau ta gore ya tallalo na ce duk dai miki a na wuce ga arama daga sai zama in kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kana karanta shi zaka san shi ba a sanin annabi da jahilci ba a addini da jahilci kururuwa ba ta kai maka ba a tsaya ai karatu wallahi in aka karanta ma annabi ba a ce ka so shi ba sai ka so shi duk zuciyarka gaba da sallallahu alaihi wasallam saboda ana son dan adam ma ka so shi saboda wasu dabi'unsa kaga wani mutum Allah ya masa dabi'u kyawawa da halin ya bona na kwarai duk unguwa ana kaunarsa in abu ya same shi ko a ce ya fito me ya ja masa wannan to akwai wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawan halaye dan haka a kalle ka a ce baka san annabi ma wannan bai taso ba shi bai san me soyayya annabi ba in ka san soyayya annabi ba za ka yi ba karatu da shi ake sani shi sa Imam Shafi'i Imam Bukhari yace babul ilmi qabla al qawl wal amal babun sa na farko a cikin Bukhari yace babun da zai yi magana ka fara ilimi kafin kai magana kafin kai aiki ba ilimi sannan ka zo kai magana kai aiki sai ka ilimi shi sa Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani ka fara ilimi cewa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat da ka mala'ika ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Allah madaukakin sarki kaga a al'arshi anan subhanallah suke yanzu da zaka ce subhanallah subhanallahi 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 wa bihamdihi ba ita nake so na kawo ba ba ita nake so na kawo ba alhamdulillahi kathira ko subhanallahi kathira walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila wannan sigan nake so na kawo Allahu akbar kabira ko walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila manzon Allah yace na rantsa da wanda rai na yake hannunsa ina kallo ana gude wannan kalmomin kofofin sararin samaniya suna hawa saboda matsayinsu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila manzon Allah yace na rantsa da wanda rai na yake hannunsa ba sa tsayawa ko ina sai al'arshi in ka fade su yace na rantsa da wanda rai na yake hannunsa ina ganin mala'iku guda goma suna rigyarhi ta yanda za su daga wannan kalmomin saboda girman nauyin ladansu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila gashin hadisi a cikin arba'un nawawi ko subhanallah kalmomi ne masu sauki ko habibatani ila rahman Allah yana san wannan kalmomi suna soyu a gurin Allah ba abinda Allah ya fi so irin wannan kalmomi khafifatani ala lisan kuma suna da saukin fada kan harshe kace subhanallah ba wala saqilatani ala almizan amma kuma suna da nauyi akan suke ne sirin shi yana dadi ce ya zaka bauta Allah baka ilimi ba zai yi ba Allah yana son Allah baya so ya azabtar da bayin ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum me Allah zai dan ya azabtar da me zai kare shi ai Allah yana saman bayinsa ma'anar Allah yana sama ana nufin yana cikin samai kenan ballantana wanda zai ce Allah yana ko ina ya fi zama muni idan ka ce Allah yana ko ina duniya tana cikin Allah kenan sai zamanin duk kazantar da ake yi kenan a cikin Ubangiji subhanahu wata'ala amma yaquluna uluwan kabira kenan Ubangiji ya huce bayansa hatta sarki in ya bunƙasa baya zama a cikin mai talaka ballantana Ubangiji walillahi almathalul a'la laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir daka ubangiji yana sama in an ce yana sama ba yana cikin sammai guda bakwai bane din ya huce su mana Allah shine al'a'la yana sama da komai al'arshi shine halitta mafi nisa a cikin halittun Allah ba wata halitta da ta huce al'arshi shi kuma ubangiji yana saman al'arshi shi sa a fidira a nicho na dan adam idan yana son abu ina yake kalla sama yake kalla ko arni ka taba ganin mutum yana son abu zai magana yana da sama zai kalla so in ka ce Allah yana sama ba kana nufin yana cikin sammai ba a'a yana sama da bayansa har saman al'arshi sai dai Qur'ani ya ga mana ya daidaita daidaitan da ya dace da zatinsa ba wanda ya sani Imam Malik ya ce ka tambaya ka ce yayi tankushe kafaye bid'a yayi shi ma bi halatta Allah yana saman bayansa sai kai imani akwai abubuwan da ake imani da su dan a jarraba dan adam Allah ya ce kaza Allah yana da hannunsa bal hannayensa gaba ɗaya dama ne Allah ba shi da hagu Allah zai zo ranar kiyama zuwan da ya dace da shi to amma akwai asha'ira da suke fassara sai ce waje a rabbuka sai a ce amru rabbika ai al'amari ake nufi na ubangiji kamar ranar tashin kiyama sai dai yanda Allah ya faɗa da Qur'ani shi Qur'ani in ya zo ya faɗa abu ba a kautar da shi daga kan wannan zahirin tunda akwai abin da ake ce masa al-mafhum da mantuq in an ce al-mantuq shine abin da yake gundarin nassin abin da Qur'ani ya zo da shi mafhum shine abin da za a iya fahimta a cikin nassin to shi Qur'ani haka ne da haka Allah yana saman bayansa shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sabbihi isma rabbika al-a'la manzo Allah yana son wannan sura saboda sabbi tana umarni ne ka tsarkake ubangijinka sabbihi isma rabbika al-a'la wasu malaman suka ce al-ism anan kamar ƙari ne asali sabbi a ce sabbi rabbaka ma'ana ka tsarkake ubangijinka ba sunan ake nufi ba tunda akwai bambanci tsakanin suna da shi ubangiji ne shi yasa sai aka yi amfani da sunan Allah wanda yake ar-rabb in an ce ar-rabb shi kadai ne ya halitta kuma shi kadai ya mallaki halitta sannan shi yake gudanar da al'amarin halitta ma'ana sunan rabb kenan shi yasa an ka daga hannu ka ce ya rabb ka gama kira kuranta ubangiji da Allah ya ji wannan sai ya saurare ka kalimatul rabb halitta ta sace shi ya fara kirkira kuma ta zama mallakinsa ma'ana babu wani wanda yake ba shi da wani misali da ya gani sai dai akwai halittarsa yanzu in tura sun isa su yi wani mutumin ba irin yadda Allah ya nashi ba a ɗauki kunnen a kai shi wani gurin kaga zai kyau ko idan a sa shi a wani gurin kaga zai kyau shine alladhi khalaqa fasawwa bayan ya yi halitta kuma sai ya daidaita ta sai zama wannan gidan ya dace a inda aka sa shi kunnen ya dace kuma yana da amfani sa shi anan da aka da ba anan din ba sai ya bada matsala haka hancin aka yi kofa guda biyu baki da aka tashi sai aka yi masa mukulle biyu saboda hatsarin harshe ga leɓe ga haƙori ana nuna ma harshe ka kula da shi an datse da haƙori sannan ga laɓa an kulle shi da yana da damuwa shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin son wannan tasbihi kalma ta tasbihi ta zo a Qur'ani daban-daban ta zo a siga ta masdari Allah ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayati sarki ya tabbata ga ubangijin da yayi tafiya da bawan cikin dare kaga sai da Allah ya tsarkake kansa da kansa ba a buƙatar tasbihin ka kenan tunda Allah ya yi wa kansa da kansa tasbihi a wani gurin ya zo da siga ta fi'ili wanda ya riga ya huce fasal ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati abinda suke sammai da ƙasa sun tsarkake ubangiji an huce halittu gaba ɗaya sannan a wani gurin ya zo da shi a fi'ili mudari suna yi ba su daina ba yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sannan ya zo da shi a siga na mai na tasbihi na umarni sabbih ko isma rabbika mana umarni ne ka tsarkake ubangijinka shi sa daga cikin tsarkake ubangiji shine kada ka hada masa wani sunan da ba nashi ba ko ka ciri suna a cikin sunansa ka canza kamar yanda kafiran Qurayshawa suka yi suka ciri Lata daga Allah suka ciri Uzza daga Al-Aziz daga cikin girmama sunan Allah da tsarkake shi ko yin tsarkake Allah shine duk wani abu da yake na Ubangiji madaukakin sarki kamar rubutu na Al-Qur'ani in an rubuta ka ganshi a sashi a guri mai tsarki shi sa aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake aika wasiqu wajen manya-manyan kafirai sai aka ce masa ba sa karantawa saboda babu stamping a jiki manzala sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ta wannan kisan saboda wana alaƙar tsarkake duk wani abu da yake alaƙa da Allah daga cikin yin tasbihi da tsarkake Allah shine girmama duk wani abu da yake alaƙa da Allah
na'am
annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa aka yi masa zobe an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa azurfa na azurfa amma in ya tashi a hannunsa yake sa wannan karama in ka lura za ka ga malaman harami yawanci anan suke sa zobe sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi aka yi mai wannan sai ya sa aka rubuta Muhammadur Rasulullah a cikin wannan da haka in an rubuta wasiqa za a kai wajen su Kisra manyan kafirai sai manzo Allah ya ce to a dauko wannan zoban sai danna stamping sai kaga Muhammadur Rasulullah a jiki idan ko manzo Allah zai shiga bayan gida ko wani abu cire shi yake wannan yana da shi saboda akwai mai sunan Allah akwai girmamawa kenan da tsarkake sunan Allah an ce manzo Allah yana sa zoban azufa a hannun hagu anan kuma in ya sa mai kon wannan mun haka muke a zo sai juya shaka haka yake sa sallallahu alaihi wasallam mana adan yana da ciki yana kallon da kuma sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da sabbai ba su rubuta ba na rayuwarsa komai motsin sa komai da kasan sun rubuta shi to sai zama na at-tasbih yana da girma idan ka shiga kunci ka shiga damuwa annabi Musa ko shi ma tasbihi yego ushrib bihi azri wa ashriku fi kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin me ake nufi da sujjada anan kun mina sajidi me ake nufi fasabbih bihamdi rabbik kaga aka ce wa laqad na'lamu annaka Allah yace hakika mun sani annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun dangane da kafirai abinda suke fada yana unta ta kirjinka ya baikin Allah amma me maganin sa Allah yace fasabbih bihamdi rabbika wa kun mina sajidin ko wa'budu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin mai min as-sajidin as-sajda anan as-sala kenan ko kashin wa anna al-masajida lillahi ma Allah ahada al-masajid ayana nufin masallatai ana nufin makanin sujud kenan wuraren sujjara kenan masallaci kenan ake nufi kada mu manta da annabi Yusuf ina kai ina sane dan dawo annabi Yunus ko bayan an hade shi girman tasbihi kenan da ya faɗi wannan kalmar mala'iku suka ce ya Ubangiji ga wani bawan ka nan yana tasbihi amma ba mu san ayin da yake saboda ta hada abubuwa guda uku akwai istighfari akwai tsarkake Allah akwai kalimatut tauhid ita kuma la ilaha illallah da kake gani ita ce miftahul janna kuma la ila akwai hadisin bi taqa ko wanda aka ce ranar alkiyama za a zo da la ilaha illallah fi kiffa da aikin bawa a bangare guda amma da rajahatu la ilaha illallah wani bawa ne zai zo ranar kiyama aikin sa yayyewa nazili bai ya yanke tsammani sai an wurga shuta sai Allah ya dauko hadisin mutaba sai ya dauko wani kati ko ID card kamar ATM amma a rubuta la ilaha illallah har yake tsammanin ya za a yi wannan la ilaha illallah ta rijai wannan muna na ayyukan amma ana sa la ilaha illallah sai ta rijai dukkan ayyukan to a cikin la ilaha illa anta subhana saboda kalimatu la ilaha illallah ita ce mabudin dukkan alkhairi shi yasa a ranar da Allah yake zuwa ƙasa da rana yake saukowa saman duniya ba abinda ake faɗa rana arfa ko khairu du'a ita ce mafi alkhairin du'a kaga annabi Yunus ya faɗe ta sannan yayi tasbihi wanda shine kunci yake yayewa sannan ya ce inni kuntu minaz zalimin ma'ana yayi istighfari ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah abubuwa guda uku Allah ya ce fastajabna lahu nan take muka amsa masa wa najjaynahu minal ghammi ma'ana kun ga sai aka kawo da sai a ce fanajjaynahu amma sai aka ce fastajabna lahu sai aka ce wa najjaynahu saboda wannan wawun din wawul ma'iyya ce tana nuna duk da annabi Yunus yana wannan halin amma wawun ce da Allah yana tare da shi a cikin wannan koyi ma'ana abinda take nuna cewa wawun din Allah ba bai kyale shi ba yana tare da shi shi yasa sai aka kawo wannan wawul ma'iyya Allah ce kadhalika nunjil mu'minin Allah bai shiru bai ce haka duk wani mu'mini da ya shiga kunci na rayuwa ko ma wanda irin damuwa ne in ya lazumci waɗannan kalmomin so Allah ya ce za mu tsayar da shi annabi Yunus aka ce sai kifin ya amayo shi a sahara a halin kasancewar sama bai da lafiya ga sahara ta ɗau zafi gashi kuma kifi ya amayo shi hadisin sai ya ce sai Allah ya turo wata rago kuma ta zo ita take lashe annabi Yunus saboda wancan kalmomin da ya faɗa sai Allah ya ce ko wa inna yunusa laminal mursalin in abaqa ila alfulki almashhur fasaha mafakana min almudhawin faltaqamahu alhut sai kifi ya hade shi wa huwa muli yana halin zarki wannan wawul hal ce ko alhalin yana mai zargin kansa Allah ya ce falawla annahu kana min almusabbihin wallahi ba da bayyana cewa subhanallah ba ku kalli girman da ba wallahi inji Allah ya ce falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawm yub'athun da har ranar tashin alkiyama yana cikin kifin nan amma dalilin subhanallah Allah ya ce fanabadnahu bil ara'i sai kifin ya amayo shi bil ara'i a cikin sahara wa huwa saqim kana halin kasancewar salafiya ba shi da lafiya wa ambatna alaihi shajaratan li yaqtin sai Allah ya fito masa da bishiya ta yaqtin me yaqtin kabewa wato kabewa tana da amfani kenan Allah sai ya zaɓi kabewa ita ce yaqtin in kai burazin ka rubuta yaqtin a internet zaka ga san baka ka ce kana son pictures na yaqtin me ake nufi za su baka kabewa sai Allah ya fito da wannan bishiyar saboda tana da wani sinadari da wasu falala duk da nan ba bigiran ba ne kada ba shiga wani guri kuma sai an ba da sadaka sai Allah ya sa wannan dabbar ta zo raƙuma ta lashe shi bayan nan kuma wa arsalna ku ila mi'ati alfin aw yazidu muka aika shi zuwa sama da mutum dubu fa amanu suka yi imani gaba ɗaya shi da ya yi fushi amma yanzu gashi sun yi imani ko falawla kanat qaryatun amanat ko fanafa'aha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab alkhizi fi alhayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin wannan akan tasbihi kenan sai at-tahmid sai alhamdulillah menene zai barage ka kullun ka tashi a status din ka ka sa alhamdulillah alhamdulillah na farko akwai ranar da makiyama ce wani hankalin ka zai tashi wannan yana cikin alheri kenan kullun yana cikin jin dadi to ai akwai sauki a ce alhamdulillah 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 tana da sauki alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa da Allah ya kawo karshen azzalumai yace fa qudi'a dabirul qawmi alladhina zalam bayan Allah ya karye spinal cord na azzalumai saboda Allah in ya tashi yau azzalumi to yanda idan spinal cord na mutun ya lalace ya tashi daga aiki to haka Allah ya kiyo azzalumai irin wannan karyawa yake musu kakkai tsammanin cewa wai kana zalunci an samu wasu mutane bayan Allah miski na yan Najeriya ana zalunta su kuna ganin kun ci bulis an mai da mutane dabbobi ma sun fi su doki yana cikin banka da AC kare ana bashi katifa ya kwana muna kallo amma an kyale mutane yanzu da wani outreach ko anan da naga an NGOs ne suka yi shi kan zuwat abin kunya jarirai ne ake kawo su kuma kyauta ake a Lagos ne ake karɓar irin wannan saboda abincin ma da muke ci yawanci ka je ka ci indomie ka ci wancan kai wancan duk ba mu san me za mu ci ba saboda su kawai kake gabo shi ba nutsuwa ba ma damuwa da zaka ce sai ka dan so dan ganye da wai kawai su kake kai dai ka ji gabo shi mutum ya ta shan coke ba shi da yana jin yunwa dan Allah yunwa bai ke ji amma dauko coke yana dorawa ka ga yunwa me zai karma saboda an zalunci an cutar da mu duk wani abu da kashin rayuwa yake tashi akai babu shi shekara 30 ana abu da kara 30 ba kowa ne yake mulki ba wani yana da nagarta yana da amana mulki yana da abubuwa guda biyu ka iya mulki kuma ka zama kana da amana iya mulki shine ka bibi duk abin da yake wanda ya kamata ka karya wanda ya kamata a kashe wanda ya kamata a daga masa kafa a daga haka ake mulki ka iya mulki kenan kai zafi inda ake bukatar zafi a tausaya wurin da ake tausaya ka bibi al'amari ka kori wanda ya kamata ka kore shi kawai ko danka ne haka ya kamata a yi amma ba irin yanda ake ba lokaci ya yi ko sai an gaya masu gaskiya shi ne inda ma'anta muzakkir kawai ka faɗa amma ba ruwanka kuma sun ji kuma Allah ba zai basu ba wallahi ni dai a duniya dai a ɗan yawo na ban ƙasar da ake zalunta magoya bayan ta ba irin Najeriya kada ce wani talaka ma da shugabanni ka arena mutane an kai laifin talaka kaɗan ne talaka ana sa shi anya zai a yi daidai kawo doka a sa hukunci yadda ya kamata wanda ya ɓata a ɓata masa ko ɗan wane ne a ɗau hukunci a tsaya ana wani abu wasan kwali ce kenan ba doka shekara 30 babu asibiti kwaya ɗaya wannan na gidan gaba abin zai birge ka ta ce ina ma ina da kuɗi irin su a kalla malam ana kawo mutane a kyauta jarirai wani jaririn ba da ban irin nan ba sai ya mutu wani majina ta toshe masa wani kwalba ne duk gashi nan an yi da aka irga a cikin lokacin aka ce sai a wata uku a Lagos kafin a samu adadi amma a wata ɗaya an samu wannan adadin a cikin nan gurin ana yi wajen mutum 60 suna da gajari sun kai 60 na shiga na gurin NGOs na gwamnati ke ba ilimi ba lafiya ba wuta ba ne ba yanzu inda waɗannan abubuwan ni yanzu ba sai in koma one by one so kayan so in dinga haka takalmi wani yana da basira wani yana da kwakwalwa sai an je an yi aikin gwamnati me kuke so a yi ce irin ƙasa ce ku ji tsoron Allah to kada ku sacewa azzalima haka Allah ke gare su shi sa Allah ya ce fa qut'i adabul qawmi alladhina zalamu sai ce walhamdulillahi rabbil alamin Allah kuma ya gode wa kansa da aka dai mun tsaya anan at-tahmid at-takbir kabbara mun yi maganar ta la ilaha illallah mun umarni da kyakkyawa ana gani wani lokacin yan daba za su zo wai za su kwace wani abu da Allah al-mu'minu al-qawi khayrun min mu'minu ad-da'if wa ahabbu ila Allah wallahi ba za ka mutu ba sai dai gaje ciwo kuma kai namiji ina ma zan suke ne min al-mu'minina rijal ina ma zan suke ya zamu zama mata mu zama lusarai muna kallo a zo a kwace ba za mu kukan kura ba mu hana barna wannan shine umarni da kyakkyawa da ake magana a hana barna amma abu bai shafe ka ba shikenan muna ka wai sai a gama gudu ina ma zan ba daidai bane mu'mini wanda yake kankarfa mai sadauki jarumi shi ne fa alkhairi sama da mu'mini lusari kasa lalle kuma Allah ya fi san irin wannan mu'min kada ka zama irin wannan sannan ai umarni da hani da mummuna sannan a kawo da wani abu akan hanya wanda zai cutar dutse ne wani abu ne hanya ce ta lalace mutane suna fasa daya suna kaza ballan tana cewa wani ya sa wani abu da zai gumi kula daya wani irin mutum ne kai an ce akwai da abin da zai lalata mutane sannan waɗanda ba sa ji da su muka fara ai kokari ai san musu da alkhairi ta hanyar yi musu jagora ko isarwa ko nunawa ko a ja su a kai su haka waɗanda suke makafi su ma ba za a abin nan kyamace su ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure daga gazawar mu ce da rauni na dan adam Allah ya yafe mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك